الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته من يمتنا شرندا هدو قوات رمضان هجرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم دقى مكة زوى مدينة دبو نياد نريه هدو أربعين هدو وعند تيدي دا sha biyar ga watan hudu miladiya ta 2023 kamar yadda muka saba haduwa a wannan masallaci mai albarka masallacin Juma'a na Ammar bin Yasir dake cikin wannan unguwa ta Hausawar dan Fulani a cikin birnin Kano domin ci gaba da karatun tafsiri na Alkur'ani mai girma a cikin waɗannan kwanaki masu albarka na Ramadan wanda kuma insha Allah yau shine zai zama darasi na karshe a cikin wannan tafsiri insha Allah zamu zai zamto mun rufe daga yau insha Allah jiya mun yi karatu ne daga aya ta 246 har zuwa ta 248 wanda yau insha Allah za a tashi akan aya ta 249 falamma fasala talut bil junud Allah madaukakin sarki yace
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فلما فصل طالوت بالجنود قال إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده فشربوا منه إلا قليلا منهم فلما جاوزه هو والذين آمنوا معه قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده قال الذين يظنون أنهم ملاقو الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين
ممتاز جيا mun shiga cikin ainihin wato wannan kissa wanda Allah madaukakin sarki ya ba mu ita wato kissar banu Isra'il lokacin da annabi Musa alaihi salam ya rasu kamar yadda muka fara kissa jiya an samu wato
masu fada a ji cikin su banu Isra'il suka nemi annabi na wannan lokaci ya nada musu wani wanda zai jagorance su a cikin harkokinsu na yau da kullun, kuma ya jagorance su akan abin da ya shafi jihadi fi sabilillah. Wannan annabin wasu malamai kamar yanda Suddi yake fada sun ce shine Shamuel, wasu kuma suka ce sunansa Shamu'un. Shi yasa zaka ji ana cewa wa qala lahum nabiyuhum. Allah dai bai faɗi wani annabi ba, amma cikin malaman tafsiri kamar in ka koma cikin Qurtubi da Ibn Jarir al-Tabari an ruwaito magana zuwa ga Suddi a cewa wannan annabin da su ainihin wato wayannan manyan mutane cikin banu Isra'il suka zo suka same shi suka nemi ya nada musu wani shugaba wanda za su yi yaƙi saboda ɗaukaka addinin Allah a ƙarƙashinsa, sunansa Shamuel ko Shamu'un. To bayan sun zo wajensa kamar yadda muka tattauna a jiya, ya jinjina wannan buƙata tasu, domin ya san yadda ɗabi'ar ɗan adam take ta rashin son mutuwa da rashin son dukkan abin da zai sa shi cikin damuwa. To kuma gashi da kansu suna buƙatar a nada musu shugaban da za su yi jihadi a ƙarƙashinsa. Duk da cewa sun faɗi dalilan da yake wajabta musu fita jihadi, shine suna cikin ƙasƙanci da wulakanci na kafirai na wannan lokaci, domin an kokkore su daga gidajensu, an raba su da iyalansu, an kakkama wasu a matsayin fursunonin yaƙi, wasu daga cikinsu kuma an karkashe su, wanda abinda kawai zai farfaɗo da martabarsu da mutuncinsu da ɗaukakar wannan addini shine jihadi fi sabilillah. Shi kuma jihadi fi sabilillah ibada ce da ba a yin ta sai a ƙarƙashin jagoranci guda ɗaya. Da haka shi yasa suka nemi shi wannan ko dai ya zama Shamu'un ko Shamuel da ya saman musu da wani shugaba wanda za su yi yaƙi saboda Allah a ƙarƙashinsa. Ƙarƙashin wannan shi yasa aka ce in ana zaune lafiya ba lokacin yaƙi ba, kar ka dinga fatan Allah ya kawo yaƙi ko kuma a yi yaƙi. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce la tatamannaw liqa'a al'adu, kar ku dinga burin haɗuwa da abokan gaba. Was'alullah al'afiya, ku roƙi Allah zaman lafiya. Amma fa idza laqitumuhum, in kun haɗu da su to fasbiru wasbitu, sai ku yi haƙuri kuma ku jajirce, kar a gudu. To abin da ya faru kenan, shi yasa shi wannan annabi yake cewa ina jin tsoron abin da zai biyo baya, ku gashi ku kuka zo kuka nemi a samar da shugaban da za ku yi jihadi a ƙarƙashinsa, to kar kuma a samar da shugaban kuma ku zo ku yi yaƙi. To shine suka nuna cewa a'a, ai za su yi. Don haka a lokacin da kuma aka wajabta musu yaƙin, bayan samun musu shugaba ɗin, sai kuma da yawa daga cikinsu suka juya baya, kamar yadda za mu ji an tashi fita yaƙin ya me ya faru. Sai ‘yan kaɗan daga cikin waɗanda Allah Ta’ala ya tabbatar da digadigansu su kaɗai ne suka yi yaƙi a ƙarƙashin jagorancin Talut. Don haka abu na farko da suka nema shi ne annabin ya naɗa musu shugaba. Don haka sai annabin ya ce to Allah maɗaukakin sarki ya naɗa muku Talut ya zama shi ne sarki, shi ne shugabanku. Talut ɗin nan kamar yadda muka karanta jiya, wato na farko baya dangantuwa zuwa gidan annabta, sannan baya nasabtuwa zuwa gidan mulki, sannan shi ba mawadaci ba ne, bai kuma fito daga gidan wadata ba, ana ganin kawai wani talakan gari ne cikin sauran talakawa. To kuma gashi shi Allah maɗaukakin sarki ya zaɓa, domin kamar yadda muka karanta jiya, shugaba Allah Ta'ala ne yake zaɓar wanda ya ga dama. Ko da kun yi dukkan abin da za ku yi, ku kawai sababbi ne, amma Allah shi ke tabbatar da wanda yake so ya zama shugaba. Don haka nan ma sun ɗan nuna za su bujire wa shi wannan annabi a ƙarƙashin jagorancin da ya musu, a ƙarƙashin zaɓin da ainihin aka yi musu na zaɓa musu Talut a matsayin shugaba. Kuma ga dalilan da suka faɗa mun karanta jiya, suna cewa anna yakunu lahul mulku alaina, ta yaya ya akai aka haihu a ragaya, ya za a ce duk wani hannu a haƙƙo bil mulki min, mu a cikin mako wanda suka fi shi cancantan mulki, domin a cikin mako wanda sun fito daga suna nasabtuwa zuwa gidan annabta, akwai wanda kuma sun gaji mulki, akwai kuma wanda suke suna da wadata, to ya za a ce kuma shi ne zai zama ainihin wato jagora a kan mu. To sai ainihin wato wannan annabi ya gaya musu cewa Allah maɗaukakin sarki ya riga ya zaɓe shi, inna Allah astafahu alaikum wa zadahu bastatan fil ilmi wal jism, al'amarin ba a kuɗi bane. Sha'anin jagoranci Allah Ta'ala yana bawa wanda ya cancanta ne, ko kuma wanda Allah Ta'ala ya ga damar ya zaɓa. Amma ba wai Allah yana kallon waye fi kowa kuɗi, ko wane ne shi ma ya gaji sarauta ko kaza kaza ba. Inna Allah hastafahu alaikum, dan haka Allah Ta'ala shi ya zaɓe shi a kanku. Sannan wa zadahu bastatan fil ilmi wal jism, daga cikin abin da ya kamata ku gane cewa zaɓin Allah nan lalle zaɓi ne da ya kamata ku karɓe shi, Allah maɗaukakin sarki ya ƙara masa wato bastatan fil ilmi, yalwa da faɗi na ilimi. Sannan wal jism, Allah Ta'ala ya bashi wadata wato ta ƙarfi da kuma lafiyar jiki. To bayan ya gaya musu haka, sai ya sake gaya musu wani dalili wanda za su gamsu cewa wannan zaɓin daga Allah ne kuma su sallama. Akwai matsala da take faruwa wanda akwai wani akwato wanda Allah maɗaukakin sarki ke cewa fihi sakinatun min rabbikum wa baqiya, a cikin wannan akwatin wato akwai natsuwa daga Ubangijinku, sannan akwai wasu ragowar kayayyaki waɗanda Annabi Musa da Annabi Harun suka bari, kuma duk suna cikin wannan akwatin. Kuma wannan akwatin kamar gadonku ne, amma saboda saban Allah da kuka dinga yi ya tsora wasu ainihin maƙiyanku a kanku, suka yaƙe ku suka kwace wannan akwatin daga hannunku, kuma ku kun san ba ta yanda za ku iya karɓo wannan akwatin da ya riga ya sukuce ya bar hannunku, wanda akwatin nan ainihin wato natsuwarku da kwanciyar hankalinku tana cikinsa. To gashi ya bar hannunku. To dan ku sake gane cewa wannan zaɓin na ɗalut zaɓi ne na Allah maɗaukakin sarki, akwai wata mu'ujiza da Allah Ta'ala zai sake nunawa dan ku sake sallama wa wannan zaɓin na Allah, ku yi biyayya ga shugabancin ɗalut. Allah maɗaukakin sarki sai yake cewa wannan akwatin da ainihin wato aka karɓe shi daga hannunku, to Allah Ta'ala zai dawo da shi, tahmiluhul mala'ika, kuma mala'iku ne za su ɗauko shi, kuma in suka zo ba inda za su ajiye sai a gaban ɗalut. Wannan yana daga cikin abinda Annabin ya gaya musu. Kaga ya faɗa abubuwa wajen guda uku. Na farko ɗalut ɗin nan ya fi ku ilimi. Ilimi na sanin jagoranci da kuma tafiyar da al'amura da kuma ma sanin dabaru irin na yaƙi. Sannan kuma yana da ƙarfi na zuciya da kuma ƙarfi na jiki. Wanda waɗannan sufofi ne waɗanda ana son duk wanda zai jagoranci ya zamto yana da su. Sannan kuma don ku sake gaskata cewa zaɓin nan na Allah ne, wannan akwatin naku dai da kuka aka karɓe shi kuma kun rasa inda za ku iya dawo hannunku, to Allah Ta'ala zai dawo da wannan akwatin, mala'iku ne ma za su ɗauko shi, kuma za su zo su dire shi a gaban ɗalut. Don haka inna fi zalika la'ayatan lakum in kuntum mu'minin, lalle a cikin ɗauko akwatin nan da karɓe shi daga wajen wanda suka karɓe shi a hannunku, mala'iku su ɗauko shi a dawo muku da shi, lalle a cikin hakan akwai ayar da za ku sake sallamawa cewa ɗalut Allah ne, zaɓin Allah ne. Amma in kuntum mu'minina, in kun kasance cikin masu imani. Wannan kaman dan mu ɗauko labarin jiya, kusan mun ɗauki mafi kaso mafi yawa na bayanan da suka shafi waɗannan ayoyin. Amma dai duk mun ɗauko wannan dan mu koma mu ɗauko farkon kissar mu ɗora a kai. To yanzu Banu Isra'il sun yarda da jagorancin ɗalut, sun zo sun yi mubaya'a ɗalut ya jagorance su. To sai Allah Ta'ala ya ce falamma fasala ɗalut bil junud, lokacin da ɗalut ya fita tare da rundunarsa, an ce rundunar sun kai kamar su 80,000, sannan waccan ɗaya rundunar ta ninka su, domin waccan rundunar runduna ce ta wajen mutum 100,000 a ƙarƙashin Jalut. Ita kuma wancan mai shugabantar waccan rundunar ta kafirai Jalut, shi kuma mai jagorantar rundunar musulmi shi ne ɗalut. Sai Allah ya ce falamma fasala ɗalut, lokacin da ɗalut ya fita bil junudi da wannan runduna tasa, qal, to ɗalut yana so ya tabbatar da inganci da kuma gaskiyar niyyar waɗanda suka biyo shi yaƙi. Na farko dai can baya su suka ce a samar da shugaban da za su yi jihadi a ƙarƙashinsa. To anan ɗalut yana so ya tabbatar da suwaye masu gaskiya a wannan da'awar, suwaye waɗanda kuma da'awarsu ta fatar baki ce ba ta gaskiya ba ce. Sai ainihin ke cewa falamma kharaja ɗalut bi junudi liqitali al-amalika, yayin da Falus ya fita da rundunarsa domin yakar Amalikawa sune wayanda za a yaka a karkashin jagorancin Jalut. Qala lahu, sai Falus ya ce wa rundunarsa, inna Allaha mumtahinukum ala sabri, Allah yana so zai muku jarabawa yaga za ku iya yin hakuri ko ba za ku iya ba, binaharin amamakum, zai jarabce ku da wata korama tana nan gabanku, ta aburunahu da za ku tsallake ta, sai kun tsallake ta sannan za ku je ku tarar da rundunar Jalut wanda da ita za ku kara. Dan haka lokacin da za a je gurin za a samu za a tsinci kai cikin kishirwa kwarai da gaske da bukatar ruwa. Dan haka jarabawa ce Allah ta'ala zai yi wa rundunar Talus dan a gane su waye waɗanda ainihin wato za su ci jarabawa kuma za su iya jajircewa ba za su gudu ba a yi wannan yakin su waye kuma waɗanda dama maganar ba ta je zuci ba, iya fatar baki ne daga bayan nokewa za su yi. Sai Allah ta'ala ya ce inna Allaha qal, sai Qalu ya ce da su inna Allaha mubtaliikum binahr, Allah ta'ala zai jarabce ku ta hanyar wata korama. An ce koramar shi ya baro Falastin tana nan tsakanin Urdun da Falastin, a nan koramar take. To in an zo wannan koramar faman shariba minhu, Allah yana so ya bambance mumini muminai da munafikai, li yumayyizal mu'mina minal munafiq, dan Allah ya tantance tsakanin muminai na gaskiya da kuma munafikai. Faman shariba minkum mimma in nahar, duk wanda ya sha daga ruwan wannan korama a cikin ku, falaysa minni, to baya daga cikin wanda ya cancanta ya bi ni a yakin nan da shi. Ga wata jarabawa, ga rundunar yaki an taho, ga rana, ga kishirwa, ga kuma ruwa, amma jarabawar shi ne kara sha. Yanzu wanda ya kasa cinye jarabawar danna kishirwa shi zai ci jarabawar fafatawa a wajen yaki. Karamar jarabawa aka yi musu cewa ga ruwa nan ko kun gan shi kar ku sha. Duk wanda ya kasa mallakar kishirwarsa ya sha, to baya tare da ni a cikin yaki. An fahimta ko? Faman shariba minkum mimma in nahar falaysa minni wala yasluhu lil jihad ma'i, kuma baya cancantar ya zama cikin mujahidan da za su yi jihadi tare da ni. Sai ya ce wa man lam yat'amhu fa innahu minni, ai man lam yadqil ma, duk wanda bai dandanu wannan ruwan ba, fa innahu minni, to shine wanda zai zama tare da ni a wajen jihadi, li annahu muti'un li amri, domin ya zama shine wanda zai yi biyayya ba zai mun tawaye ba, shine mai biyayya ga umarni na, wasalihun lil jihad, kuma wannan shine ya dace a tafi wannan jihadin tare da shi. Illa man ightarafa ghurfatan biyadi, sai dai wanda ya dan kamfaci kamfata ɗaya da hannunsa, wanda kawai dan sha dan ya maida wato ya maida kishirwarsa, ma'ana an yi sassauci, sai wanda zai dan kamfata haka da hannu ya dan sha shikenan, ba zai ƙara ba daga haka, dan ya dan kawar da raɗaɗi na kishirwarsa, to shi wannan an yi masa afuwa. Ai illa man tarakhasa wa ghtarafa ghurfatan bi yadi, illa man turakhas, sai wanda aka yi masa sassauci, wa ghtarafa ghurfatan wahida, yayi kamfata guda ɗaya bi yadihi da hannunsa, fala lauma alaihi, wannan babu wani zargi a kansa. To an ce a cikin rundunar malaman tarihi suka ce rundunar wajen mutum 80,000 ne, amma ka san mutum 76,000 duk ba su ci jarabawa ba. Shi yasa bin Allah sai kana roƙon Allah ya tabbatar da kai, ko ka taho din to kai ta addu'ar. Shi yasa annabi ya koyar da mu Allahumma ya muqallibal qulubi tsabbit qalbi ala dinika, kaga da wannan nan kaga sabaci mutum ya zama to canjin rayuwa, talauci ko wadata, rashin lafiya ko wani abu wani haka, canjin yanayi baya sa shi ya canza, wannan sabaci din. To wannan yana daga cikin abin da yawa za ka ba a cikin wannan jarabawa. Mutum za ka da farko ya nuna ai mu kaza kaza kaza, to amma tabbata akan hakan shine wahala. Ka duba rundunar mutum 80,000, amma aka yi mutum 76,000 suka yi disqualifying din kansu dan duk sun sha wannan ruwan, ko shan da ba irin shan da aka yi afuwa ba, domin shan da aka yi afuwa an ce wanda ya kamfata guda ɗaya an masa afuwa, to su sha suka yi hani'an mari'a suka sha suka goshi. Kaga saura mutum nawa? dubu hudu. To bari za ka ji a ƙarshe su ma dubu hudun raguwa suka yi. Ƙarshe wanda aka yi yakin da su ba su wuce adadin mutanen da aka je yakin Badar da su ba, domin gaba ɗaya ba su fi mutum 300 da wani abu ba. Shi yasa a can farko ɗalu da ke ce musu, annabi yake ce musu, fa hal asaitum in kutiba alaikumul qitalu alla tuqatilu, ba kwa tsammanin ku da kanku kuka nemi a wajabta muku yakin nan, ba kwa tsammanin in an wajabta muku yakin nan kar ku zo ku ki. Me suka ce, wa malana alla nuqatila fi sabilillahi wa qad ukhrijna min diyarina wa abna'ina, me zai hana mu yaki kaza kaza kaza? Shi yasa ba a san cika baki. Ko kana kan hanyar daidai, wallahi kaka cikawa Allah baki. Ko ka zanka a matsayinka na mutumin kirki, wallahi ba a yi wa Allah haka. Kai ta addu'a kuma kai ta tawazu, kar ka nuna ai kai din ka kai karanka ya kai sai ko ba a yi wa Allah haka. Ka duba dai fa wato wa malana Allah nuqatila fi sabilillah, to gashi an wajabta musu yaki 80,000 kawai jarabawar ruwa aka ce kada su sha ruwa, dan kuma jarabawa ce ita ma, amma 70,000 da shi da sun fadi. Allah ya ba mu ikon cin jaraba. Illa man yaqtara fa ghurfatan bi yadi, wanda kawai akai masa sassauci shine wanda ya ji kishirwar sosai amma ya dan yi kamfata ɗaya da hannunsa, shi kenan daga nan bai ƙara sha ba, to wannan shi kadai akai masa sassauci. Falamma wasalu ila an-nahar, shi kenan kun ji hudubar nan, kun ji abin nan, sannan sai Dalut ya jagoranci rundunarsa suka tafi. Yayin da suka isa daidai wannan ƙorama, in kabbu alal ma haba malam, ba sai suka rukufa ba akan wannan ruwa, suka rufarwa wannan ruwa malam, suka dinga sha. Wa afi shurbi minhu, suka wuce iyaka wajen shan wannan ruwan ma, kamar ba su aka zauna aka yi musu lacca kan a taho cewa kada ku sha wannan ruwan, in so samu ne kada a sha kwata-kwata, amma wanda shi ya iya kamfata ɗaya ya bashi iya haka an masa sassauci. Amma suna zuwa duk gaba ɗaya wannan huduba suka mata, suka kifu akan wannan ruwa, suka kwankwaɗe shi iyakar ransu. Allah ta'ala ce, illa qalilan minhum, ai illa adadan qalilan minhum sabaru ala al'atashi, suka yi haƙuri akan wannan kishirwa da suke fama da ita, wal harri da tsananin zafin rana da ake. Mutum zai je jihadi amma da kishirwa, ba jarabawa ba daga Allah. Za ka je jihadi wajen yaƙar maƙiyanka, ƙila sun ci sun sha sun ci nama sun yi kaza, ƙila sun mayi shaye-shayen kayan maye a ƙoshe suke, kai kuma za ka je ka fafata da su, ƙila ka yi doguwar tafiya ba guziri mai kyau, ga ƙishirwa tana damunka kuma ga ruwa an ce ka kasha, jarabawa ce. Yanzu wanda ya kasa cin jarabawar ƙishirwa shi zai ci jarabawar mutuwa, ba zai ci jarabawar mutuwa ba. Shi yasa dan a tantance a san su waye wanda an je ba za su gudu ba, shi yasa tun anan sai Allah ya rere shi ne, liyamizallahu alkhabisa min at-tayyib, Allah tun anan sai aka fara tankade da rere, sai aka rere wanda koda sun je yakin matsala za su bayar, ko dai su gudu ko kuma su haifar da wani sabani ko wata matsala a gurin, tunda dama ga irin niyyar su ba mai kyau bace ko ba mai karfi bace. Dan haka sai Allah ta'ala yayi wa Dalut gata tun a bakin korama kan a tsallake ta, wasu ba su ci jarabawa ba sai aka ce banda su. An gane wannan? Waktafu bi ghurfatil yad, wasu daga cikinsu sai masu imani wa'inda suka yi haƙuri duk da ƙishirwa da zafin ranar, sai suka gamsu da iya kamfata guda ɗaya ta hannu. Wa hina idhin takhallafa al-usatu, to a nan ne fa masu saɓo waɗanda suka saɓa umarnin da aka basu na kasa sha wannan ƙorama, ruwan ƙoramar, to a nan ne suka ainihin takhallufi suka saɓa, tun daga nan ba tafi da su yaƙi ba. Walamma abara talutun nahar, to yanzu Dalut da shi da ragowar rundina da ta rage ba su saɓa umarninsa ba, sun tsallake wannan ƙorama. To akwai wata jarabawa kuma ta biyu, ana tsallake ƙorama. قال الذين يظنون قالوا كي لا طاقتنا لن فلما جاوزه هو والذين آمنوا معه لو كتن دا قالوا تيك ايتري ونو قرما دا شي دا وطن دا سكي ايماني تاري دا شي ينزو كابي كي نن ين كنا تاري دا ني اشكين كسا ينزو سنسال لكي قرما انغاني كو
ولما عبر طالوت النهر هو والقله المؤمنه yayin da Talut ya ketare wannan korama da shi da ɗan tsararin mutane masu imani ma ahu tare da shi limulaqatil adu dan su je su hadu da waɗannan abokan adawar su kafiran da za a yaka karkashin Jalut wa ra'au kasrata aduwihim wa ujjatihim wayannan ɗan tsararin su 4000 da aka tsallake da su yayin da suka ga sojojin Jalut da irin muggan makaman yaki da suke dauke da su shine sai Allah ya ce qalu sai suka ce la taqatana lal yawma bi Jalut wa Junud gaskiya a yau ba za mu iya karawa da Jalut da rindinarsa ba kaga da wata jarabawa Talut ya sake haduwa da ita can ya ci karo da waccan matsalar kan tsallako korama to yanzu kuma an tsallako korama ga wasu sun ce su ba za su iya yaki ba sun ga waccan rindina tana da yawa ga kuma suna dauke da muggan makamai da haka ba za su iya ba wara au kasarata aduwihim sun ga yawan makiyan su wa uddati yanda irin tanadin su qalu suka ce la qudrata lana al-yawma bi Jalut wa junudihi al-ashidda gaskiya a yau ba za mu iya yin arangama da Jalut da rindinar sa ba waɗanda suke masu tsananin karfi qala alladhina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim sai waɗanda suke da yaƙini suka tabbatar da cewa za su haɗu da ubangijinsu sai suka ce ai shi cin nasara a wajen yaƙi ba yawa bane shi cin nasara a wajen yaƙi ba yawan makamai bane nasarar daga Allah take zuwa kan min fi'atin qalilatin ai da yawa za ka ga jama'a yar kadan ghalabat fi'atan kathiratan tafi ƙarfin jama'a mai yawan gaske bi iznillahi da iznin Allah al'amarin ba a yawa ba ne masu imani wanda zuciyarsu ba ta yi rawa ba to su ne sai suke ƙarfafar waɗannan waɗanda suka yi rauni cewa ai al'amarin ba a yawa ba ne nasara daga Allah take zuwa ai fa ajaban ladhina yu'minuna bi liqa'illah waɗanda suka yi imani da haɗuwarsu da Allah sai suka bada jawabi yuzakkiruna ikhwanahum billah suna yi wa ƴan uwansu wa'azi game da Allah wa kudratihi suna nuna musu irin ikon Allah qa'ilina suna masu cewa kam min jama'atin qalila sau da yawa jama'a ƴar kadan mu'mina wadda ta zama mai imani sabiratan wadda ta zama jajirtacciya mai hakuri ghalabat takan yi galaba bi iznillahi da iznin Allah wa amrihi da umarnin Allah jama'atan kathiratan su yi galaba akan jama'a mai tarin yawa wanda take dauke da muggan makamai kafiratan indai jama'an nan kafira ce baghiyatan indai azzalimat jama'a ce haka ka'idar Allah take shi yasa Allah ta'ala ya ce wa laqad nasarakumullahu bi badrin wa antum adilla ko ko kuma wa laqad nasarakumullahu fi mawaqin laqad nasarakumullahu fi mawaqin kathiratin wa yawma hunainin idza a'jabatkum kasratukum falam tughni 'ankum shay'an wa daqat 'alaykum al-ardu bima rahabat thumma wallaytum mudbirin Allah ta'ala ce laqad nasarakum Allah fi mawaqin kathira Allah ya saba taimakon ku a wuraren yaki da yawa ya taimake ku a guri kaza ya taimake fi mawaqin kathira ce wa yau kuma ba yawa bane da ku ba fin kafiran yawa kuka yi ba amma Allah ya taimake ku a gurare daban-daban wa yawma hunainin hadda ranar hunain ranar yakin hunain ma Allah ya taimake ku ko da yake a karan farko iz a'jabatkum kasratukum ay yawan ku ya rude ku saboda a wannan yakin an ce musulmi sun ninka kafiran yawa an ce adadin musulmin ya kai ya ninka kafiran uku har ma wasu suka dinga cewa ballan nughla bal yawma min illa in dai saboda rashin yawa ake kun karfin mu a yaki to yau ba za a iya cin galaba akan mu ba sun manta da cewa wa man nasru illa min indillah nasara daga gurin Allah take zuwa ina fata an gane shi yasa sai Allah madaukakin sarki ya jarabci sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam a yakin Hunain lokacin da suka rubu da yawan nan suke ganin kamar sun kai yawan da kafiran nan yau za su gane kuransu وضاقت عليهم الارض بما رحبت ثم وليتم مدبرين الله يجي سبي دا داموا دا سكا شيغا da kuntata kasa sai ta zamanto ta takure musu ta yi musu kunci duk da cewa kasa tana da yalwa thumma wallaytu mudbirina sannan suka juya suka fita da gudu gashi sun fuka furan yawa amma Allah ya jefa musu tsoro suka fita da gudu har an ce annabi sallallahu alaihi wasallam yana kan alfadarsa shine yake ta kara gaba yana anan nabiyyu la kadhib annabuna abdul muttalib ni ne annabun nan ba ƙarya bane ni ne dan gidan abdul muttalib har sai da yasa al abbas yana da murya yace daga murya ya kwala musu kira su dawo annabi bai rasu ba yana nan Allah ya jefa musu tsoro sai daga baya kuma Allah ta'ala yace muke su bayan ainihin wato Allah ya nuna musu cewa ba yawa bane to shine waɗanda suka yi imani cikin mutanen talut sai suke karfafar ɗan uwansu cewa al'amarin ba yawa bane kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katiratan bi idhnillah wallahu ma'as sabirin Allah yana tare da masu haƙuri bi tawfiqihi wa nasrihi wato da dace wato daga mankatar dinsa da kuma nasararsa wa husni maqunatihi masubatihi da kuma kyakkyawan sakamakonsa sai Allah madaukakin sarki yace
walamma barazu li jalut wa junudihi qalu rabbana afrigh alaina sabra قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين
ما شاء الله الله مدوك كنسر كيتي ولما برزوا لجالوت yanzu an karfafi guwar wasu duk da cewa wasu an ce basu yakin ba kaman yanda abin nan Bara bin Azib yace mun kasance sahabban Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam muna hira muna tattaunawa sai muka ce ai adadin mutanen da suka je yakin Badar kamar daidai suke basu wuce adadin waɗanda suka tabbata tare da Talut ba a yakin da aka yi tare da Jalut sai aka gano ashe cikin waɗanda suka riga suka tsoratan nan suka ce kai yau ba za mu iya karawa da rundunar Jalut ba basu shiga yakin ba kenan da haka sai ya zama cikin 4000 da suka tsallako yanzu an sake samu wajen 3000 da wani abu su ma sun ja da baya yanzu sai ya rage adadin bai fi adadin waɗanda suka je yakin Badar ba mutum 310 wani abu to waɗannan su ne waɗanda Allah ta'ala ya ci gaba da labari a kansu kuma da wannan adadin na mutum 300 da wani abu Allah ta'ala ya ba da galaba aka karye rundunar Jalut sai Allah ta'ala ce walamma barazu li Jaluta yayin da suka yi arangama suka yi fito na fito da Jaluta wa junudihi da rundunarsa qalu to anan ne sai su sahabban Talut sai suka yi addu'a abubuwa guda uku suka yi addu'a na farko suka ce rabbana ya ubangijinmu afrigh alaina sabran ya Allah ka kwararo mana hakuri ka kwararo hakuri mai yawa akan wato a kwararo abu zai yalwace ka sosai ma'ana ya Allah ka ba mu yalwataccen hakuri tun daga adadin mu ba mu da yawa ya Allah za mu rindini za mu tinkari rindinar wannan ja'irin bawa naka ya Allah muna bukatar hakuri ya Allah ka kwararo mana hakuri mai yawa addu'ar su ta biyu suka ce wa sabbit aqdamana ya Allah ka tabbatar da digadiganmu kada mu gudu ta addu'ar su ta uku wansurna 'alal qaumil kafirin ya Allah ka taimake mu akan mutanen nan kafirai ai walan ma zaharu li Jalut wa junudi ai yayin da suka yi fito na fito da rundunar Jalut da shi kansa Jalut da rundunarsa wa ra'awul khatara ra'ayul ayn suka ga hadari da mutuwa kuru-kuru domin sun ga irin rundunar Jalut kuma sun ga irin muggan makaman da ke tattare da wata rundunar dan haka yayin da suka ga hadari kuru-kuru muraran faza'u ila Allah sai suka razana zuwa ga Allah biddu'a ta hanyar addu'a wa bara'a da kaskantar da kai qa'ilina suna cewa rabbana sai kuma aka koma addu'a ya ubangijinmu anzil ala qulubina sabran aziman ya Allah ka saukar da hakuri mai girma a zukatanmu wa tsabbit aqdamana ya Allah tabbatar da digadiganmu wa ja'alha rasikhatan ka sanya kafafuwanmu da digadiganmu su zamanto tabbatattu fiqitalil adu wajen yakar waɗannan makiyana ka makiyan addininka la tafirru min haul kada wato min haulil harb ya Allah kada ka ba wa kafafuwan mu damar guduwa saboda tsoro na wannan yaki wansurna bi aunika ya Allah ka taimake mu da taimakon nan naka wa ta'idika ya Allah ka taimake mu da karfafan nan taka alal qaumil kafirin akan mutanen nan waɗanda suke kafirai sai Allah madaukakin sarki ya ce
fahazamuhum bi iznillahi wa qatala daudu jalut wa atahu Allahu almulka wal hikmah وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين
سي الله مدوفكين سركي يچه فهزموهم باذن الله فهزموهم wannan rinduna dai yan tsiraru wanda basu wuce 300 da wani abu ba fahazamuhum sai suka yi rugurugu da waccan rinduna wanda suke dubbai bi idnillahi da iznin Allah wa qatala daudu jalut daud sai shine ya kashe jalut wa atahu Allahu almulk sai Allah madaukakin sarki ya masa tukuici dan yayi gagarumin aiki shine wanda ya kashe jagoran waccan rundunar ta amalika jalut to daud shine ya kashe ainihin wato jalut shine Allah ta'ala ce wa qatala daudu jalut daud sai ya kashe jalut wa atahu Allahu almulk sai Allah ya bashi mulki wal hikmata Allah ta'ala ya bashi hikima annabta wa allamahu mimma yasha Allah ta'ala ya sanar da shi abinda ya ga dama sai Allah ya ce walaula daqullahi an-nasa ba'dahum bi ba'd ba dan kariyar da Allah yake ba mutane ba ta hanyar sashin su su kare sashi la fasadatil ardu lalle da ƙasa ta gurbace ta lalace walakinallahu bi fadlin 'alal 'alamin sai dai Allah madaukakin sarki ma'abocin falala ne akan talikansa fa hazamuhum bi idnillah wa qatala daud alayhi salam jalut annabi daud alayhi salam ya kashe jalut qa'idal jababira wanda shi jalut shine jagoran waccan runduna kafira wa aqallahu azza wa jalla daud ba'da zalikal mulk to bayan nan ne kuma sai Allah ta'ala ya bawa annabi daud mulki wan nubuwata da annabta fi bani isra'ila ya ci gaba da shugabantar bani isra'il wa allamahu mimma yasha Allah ta'ala ya sanar da shi abinda ya ga dama min al-ulumi na sauran ilimin muka walaula an yadfa Allahu bi ba'din nasi wa hum ahlu ta'ati lahu wal iman bihi ba'dan wa hum ahlu al-ma'siya lillah wash-shirk billah la fasadatil ardu bi ghalabatil kufr walaula an yadfa Allahu bi ba'din nas ba dan Allah madaukakin sarki yana karewa wato yana bada kariya ga wasu cikin mutane ba su ne ma'abota yin da'a gare shi ma'abota imani ya kare su daga sharrin wasu daga cikin mutane wa hum ahlul ma'asiya su ne ma'abota saban Allah wato wa shirk billah da shirka da Allah la fasadatil ardu to da ƙasa ta lalace domin da ba dan Allah ta'ala yana bayar da nasara ya bada kariya ga mu'mine ta hanyar wasu da suke zuwa su yi jihadi wajen kare martabar addini da kare martabar musulmi ba ai da yanzu kafirai da ma'abota sharri da tuni sun mamaye duniya da barna da tuni sun murkushe musulunci babu shi amma Allah ta'ala yana yin amfani da wasu masu karfin imani da zuciya ya zaburar da su ya sa musu tabbata su fita jihadi wannan jihadin da shine za a kare musulmi da musulunci a kuma kariya kafirci da kafirai to ba dan irin wannan kariya da Allah ta'ala ta irin wannan salo na tabnad wajabta jihadi ko shar'anta jihadi ba to da barnar da za ta faru a doren kasa ba ya karama bace la fasadatil ardu da duniya ta dade da lalacewa da gurbata Allah ta'ala ce walakin wa tamakkulu tughyan kuma lalle da wato ketare iyaka shine zai samu gindin zama a wannan duniyar wa ahlul ma'asi masu saban Allah da su ne za su dinga watayawa da walkajamin su a cikin wannan duniya walakin Allah bu fadlin 'alal makhluqina jami'an sai dai Allah ko da yaushe ma abocin falala ne akan halitta sabaki daya ta hanyar shar'anta musu jihadi wanda wannan jihadi shine martabar su shine daukakar su shine daukakar addinin su sai Allah madaukakin sarki yace
tilka ayatullahi natluha 'alayka bil haqq wa innaka laminal muhtadin
Allah madaukakin sarki yace tilka ayatullah ay tilka hujjatullahi wa barahinu tilka hujjatullah shine tilka ayatullah wadannan sune hujjoji na Allah da dalilai irin na Allah natluha alayka bil haqq da muke labarta maka su kuma labari na gaskiya ya kai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa innaka kuma lallai haqiqa kai tabbas laminal mursalin wallahi kana daga cikin manzanni as-sadiqina na gaskiya kaga wannan aya sai ta sake rufe mana da wani muhimmin sako ko babban sako na sake tabbatar da manzancin annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wannan shi ita ce karshen kissar da Allah madaukakin sarki ya bamu ta ainihin wato Talut da kuma Jalut akwai darussa a gurguje duba da yanayin lokaci da wannan kissa take dauke da su wanda insha Allah ina ganin in muka yi su to a nan zamu takaita duk sauran yan bayanai kuma da zasu biyo baya na rufewa insha Allah sai su ci gaba da biyo baya a babban malami Sheikh Nasir As-Sa'idi yana fada a cikin tafsirin sai ce wa min jumlatil adilla ala risalati hadhihi al-qissa yana daga cikin dalilai adunkule da suke tabbatar da manzancin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ita ce wannan qissa kaga qissa ce wanda tunkin a aiko annabi sallallahu alaihi wasallam abin ya faru tunda bayan rasuwar annabi Musa ne amma kaga a cikin shi yasa littafin dukkan Allah ta'ala ya saukar cike suke da bayanin tabbatar da manzancin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam haythu akhbara biha wahyan min Allah mutabiqan lil waqi' haythu akhbara biha inda ainihin wato akhbara biha wahyan min Allah ya bada labarin wannan kissar ta hanyar wahayi daga Allah mutabiqan lil waqi' wanda kuma yayi daidai da abin da ya faru wa fi hadhihi alqissa ibarun kathira a cikin wannan kissa akwai izna mai yawa lil ummati ga al'ummar musulmi na daga cikin iznar da zamu dauka a cikin wannan kissa fadilatul jihad fi sabili wannan kissa tana kunshe da wani muhimmin sako ko darasi na falalar jihadi da gwagwarmaya wajen daukaka wannan addini namu na musulunci wa fawaiduhu da kuma fa'idojin da ke karkashin yin jihadi fi sabilillah wa samarati da kuma irin amfanin da ke biyo bayan yin jihadi fi sabilillah lalle hadisi na annabi sallallahu alaihi wasallam masu tarin yawa sun yi maganar falalar jihadi sannan a cikin wannan ayar da sauran ayoyi akwai fawaid da samarat da ake samu a karkashin yin jihadi da gwagwarmaya wajen daukakar wannan addini na musulunci wa annahu sababul wahid fi hifz ad-din shine sababi guda daya da ake bi wajen kare wannan addinin din yanda zakai wajen bawo wannan addinin kariya babu wani abu da ke bawo addini cikakkiyar kariya irin jihadi fi sabilillah wa hifz al-awtan sannan ita kadai ce hanyar da take wato bayar da kariya da tsaro a gari wa hifz al-abdan wal amwal da karewa mutane jikinsu da kuma kare musu dukiyoyinsu. Wa annal mujahidina, sannan a waɗannan ayoyin mun fahimci mujahidai masu yin jihadi da ɗaukakar addini, walau shaqqat alaihimul umur, ko da al’amuran nan na jihadi suna da wahala gare su, fa inna awaqibahum hamida, to ƙarshen al’amarinsu mai kyau ne. Ƙarshen al’amarin mujahidai mai kyau ne, ko da yake akwai wahala ƙwarai da gaske wajen yin jihadi fi sabilillah. Kama annan nakilina, kaman yanda waɗanda suke nokewa suke fita jihadi fi sabilillah, walaw istarahu qalilan, ko da sun dan samu hutu a wannan duniyar, hutu dan kadan, to fa innahum sayat'abuna qawilan, za su yi gajiya, gajiya tikis, kuma gajiya mai tsawo nan gaba. Da haka nokewa dan kar mutum ya je jihadi a kashe shi ba dabara bace, sannan wannan fita jihadi ba shike nuna mutum zai mutu ba, kamar yanda a can farkon kissar din mun ji cewa zuwa jihadi wajen ɗaukaka addinin Allah ba shi ke sa mutum ya mutu ba, mutuwa wa'adi ne, ko kana cikin ɗauki kana kwance a cikin ɗakin ka in wa'adinka yayi zaka mutu. Daga cikin abin da waɗannan ayoyi suke kunshe da shi, al-intidabu li riyasati man fihi kafa'a, wato an kwadaitar da mu wajen jagorantar da duk wanda ya cancanci ya zama shine shugaba ko jagora. Duk lokacin da mutane suke so wani ya jagorance su, to su kalli wanda yana da kafa'a, yana da cancanta da dacewar shugabanci din. Wa annal kafa'a, kuma wannan cancantar tarji'u, tana komawa ila amraini, zuwa ga al'amura guda biyu, kuma wannan kissa da ta kawo mana su. Al-ilmu alladhi huwa ilmu siyasa wa tadbir, wanda zai zama shugaba ana so ya zama yana da ilimi, ba kidahumi bane, ba jahili bane, yana da ilimi, kuma ilimi na jagoranci da gudanarwa. Sannan wa ilal quwwati allati yanfidhu biha alhaq, ya zamto kuma yana da karfi, ba lallai sai ya zama mai karfin, ko da yana da karfin jiki, to ya zama yana da karfin zuciya wajen zartar da gaskiya, ba wani da yake iya tsayawa a gabansa ya mai kwarjini wajen zartar da gaskiya. Wa anna man ijtama'a fihi al-amrad, malai yace duk waɗanda waɗannan sufofin guda biyu suka taru a wajensa yake da su, fa huwa ahqqu min ghairihi, to gaskiya akwai ƴan takara ko akwai waɗanda ake so a zafa a shugabanci, to shi yafi cancantar fiye da saura. Da haka waɗannan su ake kallo wajen wanda zai zamanto ya shugabanci mutane. Daga ciki a gurguje, al-istidlal bi hadhihi al-qissa ala ma qalahu al-ulama, wato ana yin hujja da wannan kissa bisa ga abinda malamai suka faɗa, annahu yanbaghi li amiril jiyush, wai idan mutum ya zama komandan rundunar yaki, to ya kamace shi an ya tafaqqadaha inda fusuliha, ya zama yana bibiyar rundunar yakin sa lokacin da ta baro gida suka fito bayan gari, to ya ci gaba da bibiya, dan in akwai matsala tun kan aje filin daga a gane akwai matsala. Ka duba abinda ya faru, mun fahimta ka kissar Talut, falamma fasal Talut bil junud, ana fitowa daga gari sai Talut ya fara gaya wa rundunarsa, ya fara jin ta bakin su, ya ce musu akwai jarabawa kaza 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 kaza, to wannan ana nuna shi shugaban rundunar yaki. Ba zai yiwu ba kana komanda amma kana kwanci a hotel, sojojinka su kuma suna can cikin wajen watan su ɗaya ko wata biyu a sambisa ko a guri kaza, sai kuma kana cikin hotel kawai ta waya kake gaya musu ayi kaza ko ayi kaza, ba zai yiwu ba. Talut yana tare da rundunarsa. Da haka wannan yana nuna maka cewa irin salon komanda, duk komandan da ya zama mai bibiyar halin rundunarsa, to wannan shi ake bukata ya zama komanda a jagorantar runduna. Fayamna'u man la yaslu lil qital, yayi kokarin hana duk abin da yaga bai dace da yaki ba, duk abin da yaga bai cancanta da yaki ba, to ya hana rundunar din ya gano shi. Min rijalin wa khaylin wa rikab, duk abin da bai dace ba, to tun kan a fita akwai wanda ba su cancanta ba cikin sojojinsa ya dawo da su gida. Akwai cikin ababen hawan waɗanda ba su cancanta a tafi da su ba, ya ce kar a tafi da su. Inda wakai ne akwai marasa lafiya a raƙuma, akwai wanda ba su dace ba, duk ya ce a dawo da su. Yanzu kaga Palu bai tsallake rundunar ya tafi yaƙi ba, sai da ya tantance waɗanda suke za su ba shi matsala wajen su 70,000 da wani abu, ya ce su koma gida. To kaga kai ma a matsayinka na komanda ya kamata kana da wannan ilimin. In ka ga wannan zaka iya cewa wane da wane su koma a canzo ma da wasu, in ma kana neman ƙari. Li ba'dihi, ko saboda raunin waɗanda kake ganin suna da rauni, aw ba'dhi sabrihi, ko kuma kana ganin yana da raunin hakuri ba zai iya jurewa ba. Aw takhazilihi, ko ma zai zo ya bada matsala ya tabar da kokarin ku. aw khawfin darari bi suhbati ko ba kuna tunanin in kuka tafi da shi cutar da ku zai fa inna hadha al-qism dararun mahdun 'ala an-nas to wai irin wannan bangaren cutar duwa cutar da rindinar yaki suke gaba daya irin su dawo da su wake wa min hada ga cikin abin da muka koya na darussa annahu yanbaji inda hudurul ba's lokacin yaki in za a yaki to ana san ta qawiyatul mujahidin a karfafu gwiwar mujahidai wa tashji'ihim azabur da su wa hafsuhum da kwadaitar da su alal quwwatil imaniyya akan karfi na imani wa littikalin kamil alal Allah wa li'timadi alai kuma a gaya musu su dogara ka tsokan ga Allah kar su dogara akan yawan su ko karfin su ko karfin tanadin su a su dogara ga Allah wa su'alullahi tathbit kuma su roki Allah ya tabbatar da su wal i'anata ala sabr da ya taimake su akan yin hakuri wan nasr ala al a'da ya kuma taimake su akan cin nasara akan makiyan su wa minha agurguje daga cikin darussan wannan kissa anna la azma ala al qital wal jihad ghayr haqiqi ghayr haqiqati dan mutun yayi azama yana ta nuna ai da mu za a je jihadi wannan ba shike nuna haqiqanin gaskiyar zai iya zuwa jihadin ba mutum zai iya nuna azama da farko ya nuna kamar yana da himma ta zuwa jihadin kuma a ƙarshe kaga ba wata himma a she himmar ta zaba inda ta je da ya fahimci jihadin zai tabbata kuma zai kirkiri wani uzuri na ƙarya ko kuma ainihin wato ya ki zuwa walakin inda hudurihi ana halartar gurin yakin tanhallu azimatu sai ga wannan azamar ta sa duk ta kwance ta warware dan haka ne yana daga cikin addu'ar annabi sallallahu alaihi wasallam as'alu sabata as'aluka thabata fil amr yana cewa ya Allah ina roƙonka tabbata akan al'amari ko da kai al'amarin nan mai kyau ne kuma kaji a zuciyarka za ka yi to nemi taimakon Allah ya tabbatar da kai akan ne wal azimatu ala rushd da kuma jajircewa da azama akan abin da yake na daidai na shari'a fa haula illazina azamu ala alqital kaga dai ga wayannan farko sun nuna azama na za su je yaki wa atau bi kalamin har ma sun yi wasu maganganu ya dullu alal azmi al musammam ya nuna cewa akwai tsantsar azama tare da su amma lamma ja al waqtu lokacin da yakin ya zo na kafa akfaruhum yawancin su sai suka loke wa yushbihu hadha qawluhu sallallahu alaihi wasallam wannan yayi daidai da fadin annabi yayi kama da fadin annabi sallallahu alaihi wasallam wa as'aluka ridha ba'da al qada ya Allah ina roƙonka yadda bayan kaddara wato Allah ya kaddare ka kuma ya yi maka kaddara kuma kaddara ba ta yi ma dadi ba ka yadda da wannan kaddara shi ma fa wata jarabawa ce kuma shi ma wani ainihin abu ne da haka shi sa annabi yakan yi addu'a cewa ya Allah ina roƙonka ko da ka jarabce ni da wata kaddara mara dadi to ka sa in karbe ta hannu biyu in yadda da ita li'anna ar-ridha ba'da wuqu'il qada al-makruh lin-nafs huwa ar-ridha al-haqiqi to wannan yana da kadan daga cikin darussan da wannan kissa wato kissa ta Falut da kuma Jalut take kunshe da shi an ce lokaci yayi tun dazo dama niyya ta dai in ma mun gama karatu a cikin abin nan to insha Allah sauran bayanai da za a ji tun daga liman yana nan ban sani ba ma akwai malam Yusuf ko ya samu shigowa yayi ko yawa to insha Allah zan takaita a nan abinda muka karanta ya zama daidai Allah madaukakin sarki ya ba mu lada kuskuren da muka yi kotun cibin harshe Allah madaukakin sarki ya gafarta mana sai an yi hakuri kware da yanayin karatun gaskiyar magana ni ba malami bane kuma gaskiyar al'amari kuma in kun ji irin kwarban da aka yi kafin yadda ma in zo in yi wannan karin badin to gaskiya amma dai Allah ya kaddara sai an zo din tarjama kawai muka yi dan ba tafsiri sunan wannan ba ni abinda nake tunani tunda manyan malaman mu suna nan kuka saurari za ku ji su suke tafsiri mun kawai mun zo ne mu dan fassaro kalmomin larabcin a matsayin na dan dagaji da nake ganin kila zan iya fahimtar larabcin mu fassara mana zuwa yaren da muke ji dan mu ji me Allah ta'ala ya faɗa cikin wayannan ayoyi shi yasa muka yi amfani da tafsirin da yake muna ganin ina gari yana dan saukin fassara da larabcin ma mai sauki ne tunda ni ban da kwarin larabci sosai so saboda haka wannan sai ayi hakuri gaskiyar magana da yanayin karatu da fatan wannan dan kadan din da aka ji Allah madaukakin sarki ya karbe shi a matsayin babba Allah kuma ya sanya mana a cikin mizanin kyawawan ayyukan mu dukkan wanda suke da hannu wajen gudanar wannan karatu da gudunmawa wajen ainihin tafiyar da shi masu ainihin wato shi shugaba ainihin wato liman Malam Abdulhamid da kuma ɗan uwa waɗanda suke ta ɗawainiya da ɗauke-ɗaucen camera da abin nan da mu kanmu ƴan uwa masu zuwa mu halarta mu saurari maganar Allah subhanahu wataala duk Allah ya ba mu lada gaba daya Allah ta'ala ya sanya mana a cikin mizani insha Allah za a ji kalmomi na nasihohi gare ni da kuma sauran ƴan uwa daga bakin manyan malamai ga suna insha Allah assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh man sabi wali man ne zai za ku iya sake wata daukar sai ta zama daban ko a sai to ta zama daban dan kar ya yi tsawo ya yi shiga cikin abin nan guda
bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi wal salihi wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin ربي اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وبارك السلام عليكم ورحمه الله وبركاته من اي الله متوكلين سركي غوديا دا ايلنا من لوكتي مي البركه لوكتين دا زا تيكي دا wannan تفسيري دا ما لي كراو ترجمه اي ترجمه كاغا با كانتو لارتي ترجمه يا وريت دا اكي بسم الله الرحمن الرحيم da sunan Allah mai rahama da mutum kai shine tarjuma yawa amma ka tsaya fitowa ya da lalansi ga tarjuma ba sunan Allah tarjuma tarjuma shine kawai karanto au karanto baki ban baki in ba ka manda ban yi shine in ba ka manda shine tarjuma ko shakka babu duk wani wani keke ne wanda wani yake mun dai kurba yawa mun kurba dan na ga ya wasa ni ina gida wani lokaci kawai da ke kunnawa sai in gano kawai ina ji saboda haka mun kurba Allah ya bada lada ya sa albarka saboda lokaci ya da kamar yadda ni ma na gani kuma a idar mafi yawanci recording baya kun minti 50 an da da yawa 55 amma tunda yau al'adar rufewa ce yawanci akan dan hawa amma dai ba za mu ja da yawa ba kalmomin da duk malai ya faɗa mun ji kuma insha Allah za mu apply din su a rayuwar mu ta yau da gobe a kuma ma liman azwali wanda shi za a yi kitabun hudud to so ina ga ba sai na takaita ba ba sai na yawaita ba gaskiya abinda kawai nake so in ji hankalin mu guda ɗaya ne zuwa biyu a karatun da nake na malam musamman isa da ya kawo ta ƙarshe da aka take da ita ta bani Isra'il ta Dalu da Jalu ko da yaushe idan aka zo karanta alqur'ani ya kamata mu rika wato yin tadabburin gaskiya ba iya abubuwan da malam ya kawo ba to sai kaga bayan wannan misalin da malam Sa'id ya bayar a cikin tafsirul Karimul Rahman to wani irin tadabburi kake yi kai kuma ya zaka apply yissa a rayuwar kake yau da gobe wannan shine karatu gaskiya kiza ba akwai da tawai da yawa yanzu malaman mu suke kokarin tabbakawa shine alquran tadabburul wa'amal wannan shi ake bukata yanzu hatta qur'ani yanzu na ga ni ina ga yawa abokan karatu da daliban mu cewa wannan ni yanzu ba dan kai har dai qur'ani ba burge yanzu zakai da yawa ba shine burge yawa qur'ani tadabburul mu'amal shi ake bukata domin ma hadda da yanzu kamar NYC ne duk lokacin da kake akwai ko wanda gida an hau igiya ma hadda ta ma yanzu muna da su rubutu me yayi ya rage ne babu da yawa shine dan baka aiki eh kaga mutun ya haddace qur'ani kuma kaga yana tafiya qur'ani na tafiya shi muka rasa gaskiya wannan shine wannan matakan ba zan da yawa ba kawai zan yi ishara ne da Ibnu al-Qayyim yake faɗa cewa Qur'ani yana da haƙoƙi biyar akan mu su za mu je mu duba kawai biyar imani da shi karanta shi tadabburin sa aiki da shi da awazuwa gare shi na ba ku su a dubuni mutum ya je ga wayannan abubuwan kowanne in muka ɗauko za mu ga baya muke a ciki kowanne sai din farko ba tantance cin ya fi yawa domin duk musulmi ya ji wani da Qur'ani banda Rafiza duk musulmi ka ga ka dawo kuma mai karanta shi ma akwai wanda daga Ramadan sai Ramadan akwai wanda mun yi magana da shi yana da wata matsala sai ka tarka karanta sura kaza sai sai wallahi wallahi ai kaza ya tsaya kwana kwana yana zama san wata wani gari sai sai wallahi rabon mai yi Qur'ani da Ramadan inde ba na sallah ba sai to zaka dade a matsalar ka gaskiya in kuma ba haka ba wasu za su ta cin kuɗin ka za su ce ta ba su kuɗi su ne ma wani abu daban amma ne so kake ka warke Qur'anin nan inda nace ka biya nan za ka biya aka buke ne shi saboda aka kafa tantan din yana buwa daga nan sai ne tadabburi tadabburi ina ai tadabburi ba wanda yake matakai matakai tadabburin alqur'ani shine in aka biya kamar yadda malai ya dauko yanzu ko limanci ka ji malam yana yi alam tara ila allazina kharaju min diyarihim wa hum ulukun hadara al-maut ana biya kawai sai ka hararo tafsirin da aka yi wanda labari aka bayar akai shine tadabburi in ma baka zo iya matakin sahabbai da za su ce ma a guri kaza ta sauka akan kaza ta sauka wannan shine matakin farko to ka iya hararowa in ana karanta sura sabbihi isma rabbikal aala allazi khalaqa fasawa ka iya hararo cewa labarin annabi Musa da Fir'aun ya shigo wannan shine tadabburi kamar yadda ina yau ba da wannan misali wanda ya taba kallon 24 hours na jin kawai ana cewa 24 hours ya tunano ya hararo akwai sun ta kabawa shine tadabburi kwarai kuwa to shi ma kawai ka iya hararo cewa lallai kaza ne fa a wannan sura tunanin kai kare har a gaba to kai tadabburi ballantana baqara suratul baqara ta ci sunan nata baqara saboda shakudumti komai ta taba duk inda kake so ka shiga ka fita ta ta koshi an gane ku sannan kuma bayan tadabburi kaga sai aiki sannan sai yi da'awa zuwa gare shi in ka duba za ka duk percentage ko ina in muka zo nan can ana 100% ko 90 sai a dawo 50 sai a dawo 25 wani gurin ma 10 da zuwa da'awa zuwa gare shi bai kai 10 ba ma wanda suke kira ya haddace Qur'ani amma yana kira zuwa gare shi to shi ma baya kiran kansa to kaga wannan kinsar a dunkule idan ka kalle ta bayan labarin da aka bayar za ka yi apply din ta abin da ya shafi rayuwar shugabanni wanda muke da su da yawa inda muna amfani da ita da yawa to da ba za a rika shan wahala wajen cewa ga wanda ya kamata ku zaba ba ba za a sha wahala ba a dan wata ɗaya biyu ana da'awa amma ko a cikin ku ko a cikin mu to da ba za a yi haka ba da a ce ayoyi suna amfani sannan isar za ta yi amfani a rayuwarka ta yau da gobe limamin da yake da masallaci wanda yake da masallaci lalle ya kamata ya apply wannan a tafiyar sa yanzu kana kowa idan jagora ne kai a masallaci ko makaranta wallahi tallahi isar salun da jarin za ta yi ma haka domin ana fara kafin a je ko ina za ka rere wasu domin akwai wanda yan tayi dadi ne suka ina ga yamma zuwa ta kai kawai sai wato wani abu suke tunanin za a samu suka zo da ka dan jarrabe su dole abu dan kankani yanzu za ka zubar da su tamhisi za ka anan ma za ka yi haka misali na biyu shine a cikin rayuwarka ta mu'amala aure idan mutum yanzu yana da iyali yana da mata yana da yaya in yana so ya ƙara aure to in yana so kisar talib da jami'in ta yi ma amfani za ta domin sai ya auna da cewa wannan matar da zai kawo yanzu wanda za ta zo ta tawaka familin nan ta ko da za ta iya zama da su ina gaya muku komai za ta shiga komai shago ne da kai a kasuwa yara ne da kai kai apply din ta za ta yi ma amfani ina ba ta fahimta matsalar wato ni ina san zuru ne ko gane shi yasa amma shi yasa ban fiye son Allah a ce ta yi ta'liki irin wannan ba amma dai za ta shiga abubuwa da yawa a ƙarshe in dakata a haka wannan wato hoppasa da malam yayi Allah madaukakin sarki ya saka masa da alkhairi Allah ya ba mu ikon amfani da abubuwan wato da ya gaya mana mun sau kamar da na gaya mu lokaci bayan lokaci gaskiya na kan saurara daga gida zan kunna leda ta kawai dan bi wani lokacin a makara wani lokacin da wuri ina dan bibiya kwarai da gaskiya shekaran jiya ma na ji a ƙarshen karatun ne yana cewa gobe za mu rufe visa da lokaci da zo sai naga kuma ba a rufe ba an gane ko da tabbatar yau ne da ma yau din zai shigo to muna fata Allah madaukakin sarki ya saka masa da alkhairi liman da kamar da ya faɗa ni na san yadda aka yi ta yi mun tattauna ni ne adviser sa ni ne mai ake cewa yi din sa na farko da yawa mun tattauna abubuwa da yawa kuma ni na ba da shawara cewa lallai a dauri a gwada shi kuma gashi hakan ya zama to yayi baki da kurai da gaske muna fata Allah madaukakin sarki ya kara masa karfin gwiwa duk da cewa jama'a karatun tafsiri wallahi tallahi gogwarmaya ce ja jawur shi ya sani wanda wato ba na so in fito da wasu abubuwa amma gogwarmaya ce ja a cikin nan kar ku dauka kawai zuwa mu wallahi tallahi abubuwan da kake wasu abubuwan ba ta yiwa akura kake da su gaba ɗaya kai concentrated akan abin da ya shafi tafsirin domin ka sauke amanar da Allah ya dora maka domin wannan amana kuma Allah zai tambaye ka akai an fahimta da kyau, saboda haka wannan shine. Sannan mataki na biyu shine audience, iyaye da matasa, ƴan uwana da suka halarta, ko shakka babu, wato a iya abubuwan da nake kallo audience ka iya cewa regular. Abin da yake taimakawa karatu shine ka samu regular audience wanda suke zuwa kullum, shine yana da sallah da zai rika dorawa, yau an yi ya san me aka yi gobe. To sai ga karatu kai ma ka san a inda kake zuba shi, a ruwanka da kake zuba ba a kwando kake zuba shi ba, abokin din karfi kake zuba. To sai ga karatu yana kwari, amma idan ya zanto turuwansu ne a karatunta, duk turuwansu yayi yawa, to discrediting ɗinka yake. Discrediting ɗinka yake domin ba ka da waɗanda za ka wato ƙyanƙyasa. An fahimta da kyau ko eh, saboda haka wannan ko shakka babu, ko kanku kun ba da gudunmawa matuƙa. Muna fata Allah ya saka muku da alkhairi, Allah maɗaukakin sarki ya sa waɗannan karatuka da muka ji da kwanakin nan na azumi, Allah ya sa ya zama riba a gare mu. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamu alaikum wa rahmatullah.
Abubuwan na tsawaita.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. بارك الله فيكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أولا نمي أغوديا قال الله سبحانه وتعالى ميكوا ميكومي wanda shine ya raya mu, ya ba mu ararrai, ya kuma ba mu lafiya da dama, ya kawo mu wannan lokaci da muka gabatar da wannan tafsiri, wanda alhamdulillah tun daga ɗaya ga azumi zuwa yanzu an gabatar da tafsiran kwanaki 24 cif ba tare da an samu khalal a tsakani ba. Wannan horewa ce ta Allah maɗaukakin sarki da ya sari masa da kuma ba da dama a gare shi. Muna yi wa Allah maɗaukakin sarki godiya wacce ba ta da ƙarshe. Sannan godiya ta biyu kai tsaye zan miƙa ta ne zuwa ga shi ɗan uwa Sheikh Malam Muhammad Gali, wanda shi ne ya gabatar da wannan tafsiri. Allah maɗaukakin sarki ya saka malam da alkhairi, Allah maɗaukakin sarki ya rayuwar malam albarka. Wato gaskiya kamar yadda ya ɗan yi ishara, kamar yadda kuma shi ma malam Yusuf ya ɗan yi ishara, don na san duk tsakanin mu ukun nan haka an ta abin nan, ni in samu malam, malam kuma ya samu malam Yusuf, da haka aka yi ta abubuwa. Wato da kun san yadda abubuwan suka kasance, da kun yi mamaki kwarai da gaske. Har kusan sati ɗaya za a fara azumi, ni dai ban tantance cewa zai tafsiri a masallacin nan ba, saboda mun ta yi da malam, za a yi ba za a yi ba, haka dai da sauransu. To godiyar da nake miƙawa, lallai na san cewa ina ɗaya daga cikin tsirarin mutanen da za su yi malam irin wannan tsiyan kuma ya karɓa. Gaskiya ba kowa ne zai yi malam irin wannan tsiyan a wannan lokaci ba, kuma ya karɓi wannan tsiyan nasa. Saboda haka Allah ya saka malam da alkhairi,
amin.
Allah ya rayuwa albarka. Gaskiya malam Yusuf ya faɗi wata magana a dunkule a nan na ɗaya faɗe ta, wato gabatar da tafsiri wallahi ba ƙaramin aiki ba ne. Don idan ka ce tafsiri, duk wani ilimi da ka sani a duniya ya shiga ciki, inda ilimin addini shi Qur'ani, duk wani ilimi da ka sani daga ciki yake fita, duk wani ilimi da ka sani daga cikin Al-Qur'ani yake fita. Saboda haka babu wani ilimi da ba ka buƙatarsa idan za ka tafsirin Al-Qur'ani. Wannan abinda malam ya fi ƙarfin tarjama, ya fi ƙarfin tarjama ya nesa ba kusa ba. Kamar yadda malam Yusuf bai faɗa shi ne, tarjama kawai ka zo ka ce bismillahir rahmanir rahim, da sunan Allah mai rama mai jin kai a wuce. Alhamdulillahi rabbil alamin, godiya ta tabbata daga Allah ubangijin halittu a wuce. Wanda kowa ya ji abinda malam ya yi, ya sha bamban da wannan abu. Duk lokacin da aka ce malam yana tafsiri, wannan littafin da ke gaban malam At-Tafsir al-Muyassar ba shi da littafin da malam kaɗai yake zuwa duba. Alal aqalla idan mutum zai gabatar da tafsirin Al-Qur'ani mai girma, sai iya adadin tafsiran da Allah maɗaukakin sarki ya kai idansa zuwa gare su, iya inda ya iya leƙawa. Don duk lokacin da malam ya ce tafsiri guda ɗaya zai dogara da shi ya karanta, to abubuwa da yawa za su bar shi a baya. Fawa'id masu yawa da ya kamata a ce ya fito da jama'a su sun sani, wallahi ba zai san su ba zai iya fitowa da su. Dan inda a ce malam iya tafsirin da ke hannunsa kaɗai yake karantawa, wannan fasarar da yake karanto ya fasara, da abubuwa da yawa wallahi ba za ku san su ba. To amma tafsirai ne da yawa, a leƙa nan, a duba nan, a bincika nan, haka a tattara fawaid da ulum dan a zo a sauki amanar da Allah madaukakin sarki ya dora. Wallahi abun ba kadan bane. Barin ga muku wani abu. Lokacin azumi lokaci ne da duk wani musulmi yake kokarin ya ribace shi. Ya samu abin da ya kamata ya samu na lada da abubuwan da Allah madaukakin sarki ya tanadi ga mu'mini a wannan wata. Musamman karatun Al-Qur'ani da azkar da sauransu. Idan mutumin da yake da irin wannan muhimmin a gaban sa na tafsirin Al-Qur'ani mai girma, wallahi galibi za ku ga lokacin ma da zai karanta Al-Qur'ani yadda ya kamata babu. Yanzu ga malamin nan ku tambaye shi. Idan yana sauka biyar ba wai ba ku labari ne ki ba misali idan yana sauka biyar ku tambaye shi wannan shekarar sauka nawa yake. Yayi da waye bi kuma diya ne saboda ku. Wallahi ya maida hankali ne kawai a bincike. Dan misali idan zaka yi tafsirin Al-Qur'ani na awa 1 na kuma minti 50 kamar yadda aka bayani mafi karanci kai binciken awa 3 ko fiye da haka. Allah ina ga mu kai awa 3 kawai kanka yana sunkuye kana kallon takarda kana haddace abinda zaka haddace kana rike abinda zaka rike ba zaka rike na rubutawa kana rubutawa duk dan ka zo ka faɗi magana daidai wa daidai ba tare da kai kuskure ba ko ka faɗi abinda ba shikenan ba. Saboda haka abin ba ka tambane gaskiya wannan abin da duk zaka mallan yazo da yamma yayi awa 1 minti 50 ya tafi sai dai kawai a mi addu'a Allah ya saka masa alkhairi amin. Wallahi abin ne ba kadan ba abin ne ba kadan ba duk dalibin ilimi ya san yadda karatu yake da wahala sai dai Allah madaukakin sarki ya saka mallan da alkhairi amin. Ina amfani da wannan dama na ƙara miƙa godiya ta a madadin hukumar wannan masallaci gaba daya tare da cewa shi ma mallan ɗaya ne daga ciki. Allah madaukakin sarki ya saka mallan da alkhairi amin. Allah ya biya masa bukatunsa amin. Allah ya riko da hannunsa amin. Allah ya ƙara fadin kirji amin. Allah ya kula masa da iyalansa yadda ya tsaya wajen shayar da mu ilimi madarasa tatacciya. Allah madaukakin sarki ya kula da bayansa haka shi ma sannan dukkanin ƴan uwa da suke da ruwa da tsaki wajen gudanar da tafsirin daga farkon sa zuwa ƙarshen sa. Allah madaukakin sarki ya saka masa alkhairi amin. Ƴan uwa da yawa sun yi kokari ga masu dauke-dauke na su ma suna tare da su amma masu dauka hutuba masu dauka kayan mutane yawa su ma kullum ba sa nawa wajen su zo su dauki abin da aka yi na alkhairi a yada shi yan uwansu amfani da shi. Kun ji malam Yusuf yace yana gida yake buduwa ya kalla yanzu wata mata ta kira take cewa daga Taraba kai tsaye mana karatu take buduwa ta kalla wani daga Lagos wani daga haka wallahi duk inda kake da ka buda tunda live stream ake yi live stream ne da ka bude ka bude Facebook ka bude waya shikenan sai kalla abin da malam yake faɗa daga farko har ƙarshe kai da kake zaune a cikin masallaci idan baka yi wasa ba in yafi ka mai da hankali sai ga yafi ka amfana saboda haka Allah ya saka musu alkhairi ga sunan suna tai Allah ya musu albarka a rayuwar su da ɗan agaji nan su ma kullum muna tare da su su ma ba sa gajiyawa akwai kubutun masallaci wanda su ma suna nan wajen sa ido da ganin kuma ya tafi yadda ya kamata Allah subhanahu wataala ya saka musu da alkhairi sannan waɗanda suke zuwa su zauna su ma su saurari sakon Allah madaukakin sarki akwai abubuwa da yawa da mutane za su iya zuwa su gabatar amma suka bashi din su saurari sakon Allah madaukakin sarki su ma Allah ya saka musu alkhairi na san abin da ya kawo mu nan gaba daya neman yardar Allah madaukakin sarki ce Allah ya yarda da mu amin. Allah madaukakin sarki ya yarda da mu duk abin da muke jin tsoro Allah madaukakin sarki ya kawo mana da shi Allah ya nesa da shi a gare mu a gurguje saboda lokaci akwai wasu abubuwa guda biyu manya-manya da na amfana da su daga tafsirin malam wato kamar wasu abubuwa ne na daban da na saba gani ko nake karantawa cikin tafsirin hatta tafsirai na malamai da nake karantawa wato na fahimci wasu abubuwa guda biyu. Na farko shine istinbabu madhmunil aya yadda malai yake istinbabin ciro abinda ayar ta kunsa wannan hatta tafsirai in kana dauka ka karanta zaka ga galibi akwai wanda suke da irin wannan salo amma ba su da yawa gaskiya galibi abinda malaman tafsiri suka mai da hankali shine kawo ayar da fassara abinda ayar take kunshe da shi amma ciro da fito da abinda ayar ta kunsa wannan ba shi da yawa kuma wannan shine fiqhun ayar shine abinda ake so a fahimta a fito maka da fiqhun ayar wannan ayar da tace kaza me ake so ka fahimta a cikin ta shi malam yake mana sannan abu na biyu shine kullun idan yazo zai fara karatu sai yayi murajaar abinda ake jiya kaga wanda bai zo tafsiri jiya ba idan yazo ya zauna ko da baya nan dan wannan summarizing din abinda malam yayi a cikin minti 30 ko minti 20 zai dauko maka hoton abinda ake jiya aje maka a gaban ka wannan shi ma wasu abubuwa ne guda biyu da na koyi su a tafsirin malam. Allah madaukakin sarki ya saka masa alkhairi,
amin.
Allah madaukakin sarki ya ƙara fadin kirji,
amin.
Insha Allah ta'ala ne mana bushara mai girma a sauraron shekara mai zuwa. Ko malam Yusuf, malam Yusuf ne kace yawa, malam Yusuf ya ce to shekara mai zuwa kamar da na ga muku wannan karamin abin da ya kore muna ta magana da malam gashi za a yi dai ba za a yi ba da sauransu da har na fara tarin ya za a yi na gabatar da tafsiri guda biyu saboda abin akwai nauyi to amma dai malam alhamdulillah ya kwace ni Allah ya saka alkhairi malam to amma an yi muku bishara insha Allah ta'ala shekara mai zuwa shirin da malam zai yafi wannan insha Allah saboda kowa sai zai watsa kwallo sai saurari shekara mai zuwa Allah madaukakin sarki ya saka mana alkhairi gaba daya ya biya mana bukatunmu da mana albarka ga ibadarmu gaba daya zan mika mala abun magana da ke mana tafsirin assalamu alaikum wa rahmatullahi wa
barakatuh insha Allah to Allah ta'ala ya saka wa malamai wanda suka gabatar da jawabai Allah ta'ala ya saka musu da alkhairi abinda suka faɗa wanda yake da daidai Allah ya ba su lada wanda suka yi na kuskure kuma Allah ya yafe musu dan akwai yan kurakurai na san kuma kullum bani adam khata sannan yau shi ne kamar ranar rufewa kamar yadda duk jawabai suka gabata akwai yan uwa daban-daban da suke da bukatu na alkhairi da waɗanda suke da marasa lafiya da kuma waɗanda yan uwansu suka rasu da dai sauran waɗanda ma ba su ce mu taimaka mu sa su a cikin addu'o'in ba da waɗanda suke nan da waɗanda ba sa nan duk za mu yi amfani da wannan zama mai tawassuli da shi na Allah maɗaukakin sarki ya karɓi azumin mu, Allah maɗaukakin sarki ya sa ba kishirwan banza muka yi ba, Allah ya sa ba yawan banza muka sha, Allah ya karɓi sallolinmu, Allah ya sa ba hana idanunmu bacci muka yi, Allah maɗaukakin sarki alkhairan da ke cikin wannan wata Allah ya sa mun dace da su, Allah wannan dare mai daraja Allah maɗaukakin sarki muna roƙonka Allah ta'ala ka sa muna daga cikin masu rabo a cikin sa, ya Allah maɗaukakin sarki marasa lafiya mu na gida da nasu mutu Allah ka ba su lafiya,
amin.
Mu kuma Allah ya ƙara mana lafiya,
amin.
Iyayenmu da suka rasu da kakanninmu da malamanmu sauran yan uwa musulmi ina roƙon Allah maɗaukakin sarki ya kai musu rahama kaburbarsu, muna roƙon Allah maɗaukakin sarki ya girmama ladansu a cikin azumin nan ma an yi rashe-rashe ko ana cikin yi maza da mata ƙanana da manya ana ta fama da rashe-rashe duk waɗanda suka rasu ko suka rasa wasu nasu Allah maɗaukakin sarki ya gafarta musu, Allah ya gafarta musu, Allah ya gafarta musu, Allah ya biya bukatunmu na alkhairi, Allah ka ba mu kyakkyawa a duniya, Allah ka ba mu kyakkyawa a lahira, Allah ka tsare mu daga wuta, Allah ka gyara halayenmu, Allah ka sa albarka cikin rayuwarmu, Allah ka sanya albarka cikin ilimin, Allah ya sa albarka cikin zuriyarmu, Allah ya sanya albarka cikin iyalanmu, Allah ya sanya albarka cikin nemanmu, Allah ka sa albarka cikin dukkan abin da ka ba mu, ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أصرفنا وما أنت أعلم به منا. أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله.